الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake raya mu, muka sake halartar wannan majalisi inda muke karatun a cikin littafi mai albarka, littafin Amdatul Ahkam. A wannan majalisi, a wannan masallaci na Ibn Taymiyyah a cikin unguwar ƴan awaki bypass, a yau 8 ga watan Zulqa'da hijira annabi tana 1447, wanda shi ya daidai da 25 ne ko 6 ko 25 ga watan 4 miladiya 2026. Muna karatu a cikin fasalin da yake bayani akan lokutan sallah. Muna san duk sallar da mutum zai yi ya san wanne ne lokacinta, ko da a wajen da yake babu agogo, tunda zamani ne yanzu ya zo mana da agogo. Amma kafin agogo, akwai yadda ake a gane lokutan sallah kamar yadda shari'a ta koyar. Allah ya fara kawo mana hadisi na farko wanda muka karanta shi a wancan satin. A yau kuma za mu tashi al-hadithul khamis wal arba'un, hadisi na 45. An Aisha radiyallahu anha qalat, matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Aisha ƴar Abu Bakar as-Siddiq, ita ta ruwaito wannan hadisin. Qalat, na Aisha take cewa, laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli al-fajr, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar sallar asbahi. Wa tashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat, ana samun mata mu'minai suna halarta wannan sallar, suna zuwa masallacin annabi su sallar asbahi tare da annabi, suna zuwa mutalaffi'atin bimurutihinna, zaka ga sun lullube jikinsu da mayafinsu, suna zuwa masallaci a cikin kamala, a cikin sittara, suna yin laffaya, irin rigar mayafin nan na mata da ake ce masa laffaya, sai su naɗe jikinsu a cikin wannan laffaya. Thumma yarji'na ila buyutihinna, har ai sallar su koma gida, ma ya'rifuhunna ahadun, ba wanda yake gane waccan wace ce. Min al-ghalasi, saboda a cikin duhu ne. Hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo shi, abinda hadisin yake nufi, annabi yana yin sallar asbahi. Nana Aisha tace mata ma na mu'minai suna zuwa su ba annabi sallah, suna fitowa su lullube jikinsu da mayafinsu, suna da laffaya da suke lullube jikinsu daga kansu har ƙasansu, har su zo su yi sallar nar a bayan annabi. A gama sallar, a idar da sallar, su koma gida ba wanda yake gane shi. Wannan wace ce? Wani ma har matarsa ba zai gane ba, saboda sun lullube jikinsu a cikin hijabi kenan. Sannan ana yin sallar har a sallame, a koma gida akwai duhu, haske bai fito ba, kenan da wuri ake yi, gari bai sha ba. Annabi yana sallar da wuri, ta inda har za a yi a koma duhu ba zai sa a gane waccan wace ce ba, waccan wace ce ba. Kaga wannan hadisin zai koyar da mu abubuwa da yawa. Gashi na Aisha take ba mu labarin cewa a wani lokaci annabi yake yin sallar al-fajr kenan. Kenan annabi yana yin sallar asbahi da wuri don har ya sallama ba a gane ma waye a kusa da wane saboda duhu. Da mata suna zuwa har su koma gida ba za a gane su ba. Kenan fa'idodin da za mu samu a cikin wannan hadisin akwai al-mubadara bi salati al-fajr fi awwal waqtiha. Ana san ai sallar asuba da wuri a farkon lokacinta. Abu na biyu, jawazu hudurin nisa fi salati al-fajr ma'a al-jama'a bi shartu amn al-fitna. Ya halatta mata su fito sallar asuba su zo masallaci su jam'i tare da mutane, amma da sharadin cewa wata fitina ba za ta faru ba, ba za a tare ta ba, ba za a yi abin da yake bai dace ba. Abu na uku, mubadaratun nisa'i bir ruju'i ila buyutihinna fil ghalas. Ana san ana idar da sallah mata su sauri su koma gida. Mace in ta fito sallah cikin jam'i ana san ta koma da wuri tun da ragowar duhu, ba a ce ba a shar'anta mata ta zauna ta yi azkar a cikin masallaci ba. Abu na hudu za mu koya wannan hadisin, annal mar'ati idha kharajat, idan mace za ta fito ana son ta talaffafu bi murtiha, ta samu mayafinta, ta samu hijabinta, ta samu lafaya, ta lullube jikinta gabaki daya, li'annahu astaru laha, domin lafaya za ta fi rufe mata suturarta, za ta fi rufe jikinta gabaki daya. Wannan yana nuna mana cewa lallai wato ba a son a jinkirta sallar asuba har zuwa lokacin da za ta yi gari da sha din nan, sai dai idan karatu ne ya ja, tunda ana son a ja karatu mai tsaho a cikin sallar asuba. Malamai sun yi saɓani a wajen lokacin da za a yi sallar asuba yaushe ya kamata. فذهب الحنفية إلى أن الإسفار مذهب أبو حنيفة سوسنا قال إن شوى قوار أي سلر أسبا لوكة تند قريه شاء يهزكي سكة تدن النبي فتا النبي أنا شوى حديث عند إمام الترمذي رويته وما حديثي نين قاتل شيء النبي يتي أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. Wai sallar asuba lokacin da gari ya yi haske domin wannan ya fi lada. Suka ce don wannan hadisi to gwara a jinkirta kar a yi sallar asuba da wuri sai gari ya yi sha ya yi haske. A wannan mazhaba ta Hanafiya kenan. Amma wa dhahabal jumhur, ragowar malamai, jumhurin malamai sun ce daga cikinsu akwai malaman nan guda uku na mazhabobi, malikiya wato da shafi'iyya da mai hanbaliya, suke cewa ila anna taghlisa biha afdal, yin sallar asuba a cikin duhu na dare yafi. Suka ce saboda hadisai da yawa, daga cikinsu akwai wannan hadisin da muka karanta, ga mata za su zo a yi sallah har su koma ba tare da wato an gane su ba saboda duhun dare. Suka ce wancan hadisi da kuka kawo ko Hanafiya cewa annabi ya ce a bari gari sai ya haske a yi sallar asuba saboda ya fi tarin lada, sun amsa da cewa ba abin da ake nufi ba. Abin da ake nufi shi ne cewa wato a ja sallar a yi karatu mai tsaho ko da gari zai haske. Mato, sallar asuba an fi son a ja surori masu tsaho, a siya ayoyi 120-60 ta inda da ko da karatun zai ja sai ya zama cewa gari ya yi haske, wannan mustahabbi ne. Domin aka ja aka ce liman zai ja aya 100 a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu ya ja 50-60, lallai gari zai haske, za a gano hasken abubuwa saboda tsawaitawa. Almuhim, ana son dai a yi sallar asuba a lokacin da yake wato da duhun dare, a ga mata da duhun dare har mata su koma gidajen su din sun fito. Al hadithu sadis wal 40 hadisi na gaba, hadisi na 46 an Jabir bin Abdullah babban sahabin manzon Allah Jabir dan Abdullah shi rawaito kala yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira. Jabir yace manzon Allah ya kasance yana sallar sallar azhar bil hajira lokacin da rana take kataki, rana ta gusa daga bayan zawali, amma rana kwal ita ce hajira farkon lokaci kenan. A wannan lokacin annabi yake sallar azhar wal asra, annabi yana sallatin sallar al-asr wash-shamsu naqiyya lokacin da rana take da haske, da ka ga bace duhu duhu ba wajen hudu'a da haskenta, sai ka ce kamar ma lokacin karfe 12 kamar yadda ake yin sallar azhar al-asr da haskenta. Wal maghriba, manzo Allah yana sallar magriba idza wajabat idan rana ta faɗi, da rana ta faɗi sai manzo Allah ya sallar magriba. Wal isha'a, annabi yana sallar isha ahyanan wa ahyanan, wata ran yayi ta da wuri wata ran yayi jinkirta ta, shine ahyanan wa ahyanan. Haka haka idza ra'ahu mujtama'u ajjal, idan annabi ya leko ya ga masallaci ya cika, mutane sun zo da wuri sun cika, sai annabi ya sallar isha da wuri. Wa idza ra'ahum abta'u, idan annabi ya ga masallaci bai cika ba, mutane ba su gama zuwa ba, akhara, sai ya jinkirta sallar isha. Kenan wata ran ana son isha da wuri in mutane sun cika, idan mutane ba su cika ba dan jinkirta. Was subha, manzo Allah yana sallar asba, kana annabi yusalliha bi ghalas, annabi yana sallata sallar asba cikin duhun dare, ma'ana annabi kan yi sallar har ya gama da ragowar duhu na dare. Wannan hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya yarda da shi, shi ya rawaito mana yana bayyana wa mutane, mutane ne suka zo suka tambaye shi, domin a lokacin wato Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi gwamna ne aka turo shi Madina a shekara ta 74 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gwamna ne wanda shugabansa Abdul Malik dan Marwan ya turo shi yace ya zama gwamna a Madina, Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ya zama Hajjaj tunda shine gwamna, yana jinkirta sallah baya yin ta da wuri sai a ƙarshen lokaci. Kun san a ka'ida ta musulunci shugaba shine liman, gwamna shine limamin mutane a babban masallaci, sai zama Hajjaj shine gwamna a Madina, shi yake jan mutane sallah a masallacin manzon Allah, domin ba a sa gwamna sai mai ilimin addini. Mu ne yanzu dai muka maida abin siyasa, amma a wancan lokacin har lokacin su wato mujaddadin Sheikh Usman dan Fodi wato shugaba sarki, za ka ga mai ilimi. Allah ya ji gan Sarki Sunusi da rasuwa, shi yake mutane limanci, shi yake jin sallar jami'i, shi yake muriski wannan lokacin, yana yi wa mutane sallah, shi yake jin sallar. Allah ya masa rahama, saboda yana da ilimi, ya san shari'a. An fahimci magana, amma ba laifi ba ne kuma a wakilce wani ya zama shi ne limami, kamar yadda sarakunan yanzu suke. To a wancan lokacin Hajjaj dan Yusuf shi ne gwamna a Madina, shi yake jan mutane sallah a masallacin annabi, to kuma yana jinkirta bayan sallah akan lokaci, sai ƙarshen lokaci yake. Sai mutane suka zo suka tambayi wato Jabir dan Abdullah, tunda shi sahabin manzo Allah ne, shi Hajjaj ba sahabi ba ne, tabi'i ne. Sai suke tambayarsa yaya annabi yake, a wani lokaci annabi yake sallah, shi ne Jabir yake gaya wa mutane wannan hadisin. Ya ce manzo Allah yana yin sallar azhar lokacin da rana ta yi zawali, amma fa da ta yi zawali da zafin ranar nan annabi yake mutane sallah. Yana sallar la'asar kafin hasken rana ya fara canjawa, idan ka kalli ƙarfe 3:30 za ka ga rana da haskenta, bata fara yin duhu-duhun nan ba. An gane, kuma yana yin sallar alfijir da lokacin da duhun dare kafin hasken gari ya haske. Duk waɗannan lokuta wato ana yin sallah wato a wannan lokutan. To annabi kuma yana yin sallar isha'i yana lura da yanayin mutane. In mutane sun taru sai ya sauri ya gabatar da ita da farko lokacin da shafaki ya buya. Idan kuma mutane sun yi jinkiri ba su fito ba sai ya bari ya dan jinkirta ta. Magariba kuwa da rana ta wada ake yin ta. Fa'idodin da za mu ƙaru da su a cikin wannan hadisin na farko shi ne ana son a gaggauta yin sallolin nan a farkon lokaci, sai dai sallar isha'i ta ake son a jinkirta. Amma sallar ragowar ana son a yi su a farkon lokaci. Ana so kuma mutum liman ya dinga lura da jama'a a lokacin sallar isha'i. Idan sun cika sun fito da wuri sai a yi sallar a farkon lokacinta, idan kuwa ba su fito da wuri ba jinkirta ita an fi son a yi ta a ƙarshen lokaci. Ita isha'i an fi son wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun taru. Ya leƙo ya ga mutane sun taru sai ya sake tsayawa bai fito daga gida ba. Sai da har aka fara gingiri. Masallaci ya cika. Kul. Har ma masu gyangyaɗi sun fara masu bacci da wurke. Sannan Annabi wajen ƙarfe 12 na dare. Dare ya yi rabi. Sannan Annabi ya fito aka tada da sallar. To Annabi ya fito ka tafi gida ne? Ina za ka? Ka tuwo masallacin Annabi yin sallah bayan Annabi. Kuma dan Annabi ya fito ina za ka je? Ka yi sallar ka kai kaɗai ne a kikar ba. Sai da suka zauna wajen 12. Domin dare ya raba. Sannan Annabi ya fito ya ja mutane sallar isha'i. To bayan ya sallama ya ce wallahi wannan shine lokacin isha ba dan kar matsa muku ba, wannan shine daidai lokacin isha. Ita an fi yin ta daga an yi babu hira a shiga gida kawai ci abinci ka kwanta. Ba a san a yi hira bayan sallar isha. Muku sannan za mu kafa ma kawai wanda sun zo jalisar su sai ƙarfe. Annabi ya ce wallahi ba dan kar matsa muku ba wannan shi ne lokacin ka. Ta yanzu wani liman ne zai jinkirta muku sallah sha biyu. Ba ma wanda zai gyara sai zai sallar su cikin. Ko ba haka ba ne? Amma ta sallar isha an fi son ta a can ƙarshen lokaci. نعم الحديث السابع والأربعون حديث نقبة شين حديثنا أربعين دبكوي عن أبي المنهال أنكربو لك أبو المنهال سيار ابن سلامة سننس سيار بن سلامة قال هيك شوا شي أبو المنهال متم بصرني ثقاني تابعيني يا متى شكرا تدريد شرين ترى شي أبو المنهال shi yake cewa da khaltu ana wa abi yace da ni da babana mun shiga wajen ala abi barazat al-aslami mun shiga wajen abu baraza al-aslami sunansa nabulatu ibn ubayd ko ibn abdullah al-aslami wannan sahabin manzon Allah ne ya musulunta da shi aka yi yakin khaybar da shi aka yi fatuhu makkata da shi aka yi yaƙin Ta'if shi ya kashe Ibn Khattab a lokacin da Annabi ya ce a nemo shi a kashe shi shi ya kashe shi a lokacin da aka yi fito makkata lokacin ya kama rigar Ka'aba. Ibn Khattab wani kafiri ne mutumin banza da ya dinga yi wa Annabi zambo. To Annabi ya ce duk inda aka gan shi a kashe shi. Tunda Annabi bai ce banda cikin Ka'aba ba, shi ya san cewa wanda ya shiga Ka'aba ba a kashe shi. Haka sai ya je shiga cikin, tunda ya ji an ce ga Annabi ya shigo cikin Makka, to ya san kashinsa ya bushe. Zagin Annabi ya dinga yi, sai ya shiga Ka'aba. ya kama tufafin Ka'aba wannan rigar ya kurkure jikinsa a ciki. Mana tun da gashi a harami, gashi ya kama wato rigar Ka'aba ma, ƙarshen samun amana kenan. To amma annabi cewa duk inda aka same shi ko a harami ko a hillu aka kashe shi, wa zai saurari ya shiga cikin Ka'aba ma, ya buɗe ɗakin Allah ya shiga, tunda annabi ya ce a kashe shi, kashe shi za'a yi. Ya zagi annabi zagi irin na ƴan tasha, daman shi ma ɗan tashan ne, Ibn Khatlin. To shi wannan ba shi ya kashe shi, shi Abu Baraza, an gane. Bayan annabi ya yi wafati, shi Abu Baraza ya koma garin Basra, daga nan ya koma Khurasan. Da shi aka yi yaƙi a lokacin Sayyidina Abubakar na Khawaji, Khawarij, da lokacin Sayyidina Usman ya mutu a shekara ta 65 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi Abul Minhal yake cewa da ni da babana mun shiga wajen Abu Baraza al-Aslami, fa qala lahu abi, shi sai babana ya ce da shi, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه, يا كاي صحابن النبي غيا من يا النبي yake yin sallar sallar farilla, ma'ana a wani lokaci yake yin sallolin farillarsa. فقال سي ابو برزه, yace da baban abul minhal, yace kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al-ula, annabi ya kasance yana yin sallar garjar rana, sallar da kuke ce mata sallar farko ita ce sallar azhar. Annabi yana sallata ta hina tadhhabu ash-shams, lokacin da rana ta gusa daga tsakiyar sama. Idan ka kalli sama kamar ƙarfe 12 zaka ga rana a tsakiyar sama take, da lokacin ya kai da rabi sai kaga ta dan gitta haka ta yi yamma, to lokacin azhar ya yi. Ko ba ka da agogo, azhar ta yi kawai, azhar ta yi. Ya ce wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina wa ash-shamsu hayya. Ya ce al-asr kuwa annabi yana sallatan al-asr har a gama sallar, kuma ɗaya daga cikinmu ya koma gidansa a can ƙarshen Madina, za ka ga rana tana da haske, ba ta fara duhun nan ba. Wannan kaga shi ma alamar lokacin la'asar kenan. Idan ka kalli rana da haskenta, ba wai da garjanta ba, da haskenta, babu jaje-jaje a cikinta, wannan shi ne lokacin sallar la'asar. Ko ka kalli inuwarka kana rana, ka kalli inuwanka ka kan daidai da kai, daidai da kai. Sanda ka kalli inuwanka a gaban rana sai ka ga inuwan nan daidai da kai ne, to lokacin la'asar yayi. Ana ganewa? Yace wa nasitu ma qala fil maghrib. Abul Minhal yace na manta Abu Barzata me yi bayani sallar magriba yaushe, yace annabi yana yi. Kaga amanar ilimi kenan, ba za ka kirkiro daga kanka ba. Yace na manta sanda yace mana annabi yana sallar magriba, sai a huce karatun tunda ya manta. Ko yace wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha'i allati tad'unaha al-atama. Abu Baraza yace da su annabi ya kasance yana sanya jinkirta sallar isha, wanda kuke ce mata sallar ƙarshe, sallar da take ta ƙarshe a dare ita ce sallar isha. Yace annabi yana sanya jinkirta ta yi ba, in dai ba da wani uzuri ba da dalili. Uzuri na dalili kamar tafiya, kai matafiyi ne, an baka damar ka haɗa sallar azhar da la'asar lokacin azhar, an baka damar ka haɗa sallar magriba da isha a lokacin magriba, kaga za ka yi isha kafin lokacinta kenan, za ka yi la'asar kafin lokacinta. Amma wannan tafiya ce ta jawo ma, su ana ce musu zawatul asbab, sababi ne ya jawo ma. Wanda da yawa muna samun matafiyanmu suna jinkirta sallah a lokacin tafiya. Yawancin masu tafiya a Algeria sun zuwa Lagos, ko Portharcourt ko Kudu din nan sai ka ga lokacin sallah ya huce ba su sallah ba sai su ce wa direban ne bai tsaya ba lokacin sallah ya ki tsayawa sai ke sallah ka a mota fattaqullaha mastata'tu iya ikon ka kenan in ka ce tsa ba zai tsaya ba saka sai ke sallah cikin mota domin babu dalili babu uzuri ga wanda ya jinkirta sallah lokacin ta fita har ka bari lokaci ya fita a ko za ka samu wasu marasa lafiya wai ya karye a kafarsa an sakale kafar kuma ba zai sallah ba wasu ya warke sai ya kirga kwanukan nan wai ta sallah ba wanda zai karɓi wannan sallah ba za ka karɓa ba a hakan da baka da lafiya hakan ka za ka yi sallah zalla ce salli qa'iman in za ka yi sallah za ka yi a tsaye ake so idan ba za ka iya ba ka yi ta a zaune in ba za ka iya ba a kashin gide in ma hakan ba zai yi ba ka yi imai imai ma'ana ka dinga halartowa a zuciyarka gashi ka tsaya gashi ka yi ruku'u gashi ka dago daga ruku'u gashi ka tafi sujada sai ka yi sallah a lokaci inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sallah lokaci ne da Allah ya sa ba a jinkirta shi dan rashin lafiya in dai mutum yana hayyacinsa in ba ya hayyacinsa daman ba sallah a kansa duk wanda ya fita daga hayyacinsa ba na sa wasu oxygen ba saboda ba san inda suke ba za ka je wajen mutum duba shi ka ce ai bai san ma halin da yake ciki ba to shi ba sallar ma a kansa duk sallar da lokacin ta zo mutum baya cikin hankalinsa ta san a inda kake to ka sha ka yi alola in ba za ka iya ba ka ce ai ma alola na je duba wani a can asibitin Dala an sakale gaba sai yake ce mu a yau kwanansa kaza da azzin din da sakalewa nanan kasar a wannan lokacin Saudiya karfe 4 kenan kuma jirgin zai awa 4 da rabi ko awa 5 kafin ya kai to kaga idan ka tashi kuna tsararin samaniyar rana za ta waje lokacin magarba yayi a wannan lokaci kana da damar da zaka magarbarka da isha'in dinka kana son da lokaci yayi wani zai ce ai to ana sallah a sama ne eh nan ne wajen sallah kai duk da cewa a malikiyya sai a ƙasa amma malamai guda uku na mazhabobi sun yarda a inda duk kake kai sallah lokacin sallah yayi domin Allah ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta so haka ina kuke tafiya makka ba nan bane alqiblar kaga ka san yanzu gabas ma kake kallo ai to ban da alola akwai ban daukuna a ciki da ruwa da komai kai dai ku kakkazba musu a ƙasa sai kai alolarka idan jirgi ma irin jirgin Saudiya ne suna da masallaci ma a cikin jirgin suka ce ina masallaci za su nuna in ko jirgin irin na ba na Saudiya ba ne ko ina ka samu fili sai kai in babu wajen da za ka yi sai kana kan kujerar ka sai kai in ba ka da tabbas za ka sauka lafiya da ranka ko ko jirgin zai yi Allah zai turo masa da wani abu to idan ka ƙi yin sallah kuma ka je lahira za a tambaye ka me yasa ba ka yi sallah ba me za ka ce da Allah tunda an baka dama kai to ba wannan ne abin damuwar ba jirgin da yake tashi daga nan da daddare kafin ya kai ƙasar Saudiya za su karfe 8 na safe sai ma ka san rana ta bullo wai sannan mutane za su dinga da walan sanar sallah su ba a jirgi za ka yi bawan Allah wannan sallar da za ka yi ba fa uzuri ba ne ka ce ai kana jirgi ne to wace ba a sallah a jirgi kuna gane maganar su haka duk masu tafiye-tafiye a mota ko a jirgin sama lokacin sallah ka yi ka yi sallar ka a wannan yanayin kuma karɓaɓɓiya ce an fahimci maganar za ka je Lagos luxurious ba ta tsaya ba ka yi ƙoƙari ka yi sallar idan ka san ka saba tafiyar ba a abin nan sai ka yi ƙoƙarin ka samo ƙasa ka shiga da ita ƙasan nan sai ka taimama in babu an fahimci magana wannan shine abin da yake akwai saboda haka abun min hal yake cewa Abu Barzata yake annabi ya kasance yana son laha wal hadith ba'daha idan Allah baya son yin bacci kafin sallar isha kuma baya son yin hira bayan an gama sallar isha ba'a bacci makaruhi ne yin bacci kai magruba kafin isha kai bacci makaruhi makaruhi ne bayan sallar isha ka ko kaje ka bude kuma hira ba wai an hana ka ba annabi dai baya son yi annabi ya fi son da ya gama sallar isha shi sa yake jinkirta ta din a ja ta wajen karfe 11 na dare bacci ya fara zuwa an fara gajiya da an yi kowa ya tafi gida kaga za ka yi hira da wa za ka yi hira da iyalinka amma hirin majalisa babu kar kuma kai bacci kafin isha din manzo Allah haka yake وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا يتي سلر اصباحي كما ان جاء ابو برزه النبي yana cewa assalamu alaikum yana fita daga sallar asbahi sai inda na kusa da kai yana ganewa yake kaga gari yayi me kenan gari yayi haske domin wancan lokacin masallaci annabi ba fitila ko a ci balbal babu cikin duhu ake tawo kuma a shigo cikin masallacin annabi ba fitila ba irin masallatan mu ba yanzu ko ina da fitila tun daga gidanka har ka je kana ganin kowa yana ganinka kisa sai manzo Allah ya yi bishara masu fitowa sallar asuba da sallar isha'i cikin duhu yace bashiril masha'ina fi dhulam ila al masajid bin nuri tam yawm al qiyama manzo Allah ce ku yi bishara ga mutanen da suke fitowa sallar asbahi suna tafiya masallaci cikin duhun dare sai musu bishara cewa ranar alkiyama alkiyama su za ta haske cikakken haske ka fito an kira sallar asuba cikin duhu ka taho masallaci daga wani masallacin yana nesa da gidansa ko toci lai bashi da shi cikin duhun nan yake tafiya masallaci zalace masu irin wannan fitowar cikin duhu kai musu bishara cewa za su samu haske cikakke ranar kiyama din daga nan ne wasu malaman suka ce mustahabi ne kar ka sa toci lati man zaka tafi masallaci ko kana da ita ka tafi cikin duhu dan ka samu wannan bishara da manzo Allah yi an bayyana magana kaga wannan ana son kar kai sallah a gida kaga wani baya fitowa sallah asuba sai ya zauna a gida wai ai ba security ba security ko ko ba haka ba su suke wani sai zaman sa gida ki sallah ka fito mana ina zaka je ne ba wajen Allah zaka ba wai mai gadin ne ba shi bane shi ne mai gadin kuma wajen sa ka to akwai hadisi da yake mana bishara mai dadi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun ضامنون على الله zalla yace nau'in mutane kala uku Allah ya lamunce musu Allah ya yi musu garanto idan suka rayu akan wannan abubuwan guda uku da suke Allah subhanahu wa ta'ala zai kare su zai tsare su zai ba su lada idan kuma a hanyar wannan abun suka mutu Allah zai sa su aljanna salasatun daminu na ɗaya daga cikin su zalla ce wanda ya shiga cikin gidansa yana shiga yawa iyalinsa sallama gidansa ne wanda ya ce gida na sai ne sallama annabi ya ce wanda ya shiga gidansa ya yi sallama Allah ya lamunce masa ya yi masa garanto cewa abin da ya yi din nan alkhairi ne kuma Allah zai tsare shi a gidansa sallaman da ta yi Allah zai kare shi ya tsare shi idan da ya shiga bayan ya yi sallama din sai kuma ajalinsa ya zo ya riga ya yi sallama sai ya zama mutuwa ta zo masa manzo Allah ya ce aljanna Allah ya ce zai kai shi sanadiyar wannan sallama. Don wani zai ce gida na ma sai ne sallama, to ga amfanin da za ka samu. Mutum na biyu, manzo Allah ya ce wanda ya fito daga gidansa ya taho masallaci, Allah ya ɗauki alkawarin zai kare shi, zai tsare shi, zai ba shi lada har ya je masallaci. Idan akan hanyarsa ta tafiya masallaci, sai Allah ya karɓi ransa sanadiyar wasu ‘yan ta’adda ko mota ta buge shi ko wani abu da ya sa ya mutu, zalla ce wanwe aljanna zai tafi. Mutum na uku shi ne wanda ya fito jihadi fi sabilillah. Ka fito za ka yaɗa addinin Allah, Allah ya ce na lamince maka zan kare ka, zan tsare ka, zan baka lada. Idan sanadiyar wannan yaɗa addinin sai zama ta nan ajalin mutum ya zo, Allah ya ce aljanna za ka ci. Kaga don me za ka dinga sallah a gida? Ka ce wai kana jin tsoro saboda yanayi ba security. Ga wannan hadisi, ita ko mutuwa lokacin ta yayo, ko kana ina walau kuntum fi burujin mushayyada, da inda ka buya mutuwa ta zo sai ta samu mutu. Saboda wannan hadisin ma albarkar da alkhairin da yake cin sai ka fito sallah, tunda Allah ya ce ya ɗauki alkawarin zai tsare ka. Idan kuma har ajalin ka ya zo sanadiyar fitowar taka sallah, sai zama kwana ya ƙare, wani ya kawo hari, wani abu ya same ka, Allah ya ce aljanna zai. An fahimci magana. Haka mutane su daina ƙin fitowa sallah, fito sallah a taho masallaci ya bayin Allah. Abu Barazata yake cewa manzo Allah yana sallamewa daga sallar asuba, dan uwa yana gane dan uwansa saboda gari yayi haske. Wa kana yaqra'u bis sittina ila al-mi'a, manzo Allah yana karantawa a sallar asuba a raka'a daya, yakan karanta aya 60 har zuwa aya 100 a sallar asuba. Nabi yana jan sallah, yana jan karatu aya 60 har zuwa aya 100 annabi yana karantawa cikin sallar asuba. Amma yanzu da ka fara sai a ce wannan malamin tsawaitawa ce. Ga wata surori da annabi yake karantawa asubahin kowace sallar juma'a, ranar juma'a, suratu sajda, suratu hal ata ala al-insani hinu min ad-dari, suratu al-insan. To wasu masallatan ma an kana jan sai ana cewa kana tsawaita din ranar duk sallar asuba ta ranar juma'a. Raka'a farko manzo Allah ya karanta Fatiha da Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda Tanzilul Kitab al-Arab fi min Rabbil Alamin am yaquluna iftara, ayoyi 30. Raka'a ta biyu annabi yana jan Allah ta'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura, din ranar juma'a duk sallar asuba ta ran juma'a. Ba haka masallatai wasu suna yi sai gane cewa su ma mu sun taku suna cewa liman ya ta ja musu suwara maita, kuma ita ce sunna, ita ce sunna, duk domin surorin gaba ɗaya suna magana a kan lahira ne. Ita kuma ranar juma'a ita ce ranar da za a yi tashin alkiyama, sai ake tunasan maka da cewa wannan wunin fa mai yiwuwa zama shi ne na ranar ƙarshe, tunda alkiyama ɗin ai ba da asuba take tashi ba, sai da yamma rana. Wunin da ba dare ba zai biyo bayansa ba shi ne ake cewa yawmul akhir, wuni na ƙarshe wanda dare ba zai zo bayansa ba. Tunda ana cikin harkoki alkiyama take tashi, ‘yan kasuwa sun fita, ma’aikata sun fita, masu sana’a da masu ƙira, duk ana cikin hada-hada, ana hada-hada ba, sai kawai mutane su ji wani musa, wani ihu, an sa Isra’ila ya musa. Musa, ko daga mutane suna haka, suna sauraron wannan annabi ya ce, za ka ga wannan ya miƙa wuyansa, wannan ya san wai me muke ji ne. Wannan busar wani irin wato gunji za ku ji ihu, wani wusir ne za a yi. Duk wanda ya ji shi kenan sai ka ga ana ta faɗuwa kakakaf, komai sai ya mutu. Ba wai mutum da komai, duk abu mai rai. fasa'ika man fis samawati wa man fil ard ba ku da kuke kasa ba hannan sama duk kowa mutuwa mun akai bushe kowa mutuwa illa man sha Allah sai wasu da Allah yake togace su daga cikin su akwai malaika jibril mika'il malaika mutuwa dan yayi bushe a ce kai malaika mai busa ya na busa waye rage da rai jibril yana nan to shi ma malaika ya ce da malaika mutuwa karbaransa sai wa sai mika'il shi ma karbaransa saurawa shi saura mai busa israfil shi ma cirerensa saurawa sai ni mala'ikan mutuwa a gabanka sai Allah ya ce to kai ma mutu shine Allah a ranar zai ce limanil mulkul yau waye isa yau abinda Allah yake cewa limanil mulkul yau waye isa waye zai daga dan yatsansa ya ce ihu sai mu yadda muke yi waye ya isa ba wanda zai amsa Allah su uku zai yi wannan tambayar sai Allah da kansa ya amsa da kansa al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar yau ta Allah ce wanda ya fi karfin kowa wanda ya tumurmushi kowa shine al-qahhar ya fi kowa ya girmi kowa ya fi karfin kowa to haka Allah zai zauna ba mutum ba aljan ba mala'ika ba sai Allah shi kadai 40 kwana 40 ba mu sani ba wata 40 ba mu sani haka ma Abu Huraira yake ba da labarin ya ji kwana 40 ce abai ce ban sani wata 40 ban sani shekara 40 ba mu sani ba 40 kawai annabi ya ce sai sanda Allah subhanahu wataala ya ga dama yana son ya tada da mutane a musu hukunci sannan sai a ce da shi Israfil ya busai kenan shi za a fara tashi Israfil tashi kun bai kun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai a ce Israfil ya tashi sai ya tashi sai a ce to tashi ya sake busa thumma nufikha fihi ukhra sai ya busa ku fa idza hum qiyamun sai a ta tashi kowa yana kallon kowa annabi ya ce ni ne farkon wanda zan kabari zai bude mu in tashi ni ne farkon wanda kabari zai tare sai in fito sannan kowa ya ta tashi ta tashi an tashi sai dai fa idza hum qiyamun yanzurun sai dai kallo ba mai magana babu wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa mai hamza duk muryoyi sun tsit suna sauraron hukuncin ar-rahman ba ka jin komai a wannan wajen illa hamza sai tattakawan mutane kawai domin a lokacin kado mutane yake inda kai san makiyayi yana kado dabbobi haka ake kado mutane su taho filin da za a yi wato yiwa mutane hukunci وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كان فتوى اكوي ملائكه كذا تشيتو يلا بسم الله تو wannan takawar kawai ta ba mai cewa komai don kowa tsorace yake haka za a to dan mutum baya shiga hayyacin sa sai ranar da ya dandana mutuwa sai ashe duk magana da ake gaskiya ce saboda mutuwa ɗacin bala'i ne da ita in ji manzon Allah ɗaci ne da ita annabi da ya fara jin ɗanɗanon tasu sanda za a zara ransa ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat za Allah ya ce la ilaha illallah kai mutuwa tana da tsabagen ɗaci in ji annabi ba in annabi ya ji ɗacin mutuwa yaya ni da kai Allah ka sauƙaƙa mana to haka ake alƙiyaman nan za ta zo ya bayin Allah sai mun yi haƙuri mu daina ƙosawa da abin da aka ce addinin Allah ne. Kace liman ya ja sallah da yawa daina fada. Mu yi hakuri. An gane ko? Yawa. Malai yace wannan hadisin yana mana bayanin cewa farkon lokacin salloli guda biyar gashi nan kuma sallar da ake son a jinkirta lokacinta shine sallar isha a jinkirta ta yafi shine jinkirinta zuwa rabin dare amma akwai sharuda makruhi ne yin bacci kafin sallar isha domin karke bacci sallar jami'i ta wuce ka shi yasa ba a son kai baccin sannan makruhi ne ka zauna hira bayan sallar isha dan karka makara kuma ka kasa tashi kai kiyamul layli dan yawanci wanda baya tashi kiyamul layli bata lokaci yake hira da dare ko kallon talabijin ko kallon waya sai ga lokaci da ake tashi a kiyamul layli shi ba zai iya ba saboda bacci da yake kansa ana gane wa saboda ka kai kokari kar kai bacci kafin sallar isha kar kuma kai hira mai tsaho bayan sallar isha idan ya zama hira da ake yi wanda take tahalal an hana kai ta bayan sallar isha to ina masu son jin waƙoƙi ina masu son ji wani abubuwa na mara dadi waƙoƙi da abubuwa marasa kyau ya za ka ce da wannan wanda wannan wato yana hana ka ambaton Allah wani za ka ga TV zai sa a gaba TV nan kuma wani abu ne mara amfani wani waya su zai sa ita kallon-kallon da bai dace ba kallon bal da sauransu so idan an hana ka yin hira wadda ta halarce wadda za ku yi kai da ƴan uwanka akan abubuwan da suka shafe ku to an ce bayan sallar isha makruhi ne to yaya kuma idan mutum ya shiga abin da bai dace ba wannan shine ƙarshen wannan hadisi na uku da muka karanta na abul minhan wanda mun ji lokutan sallah kuma an ce lokaci yayi saboda haka za mu tashi hadisi na 48 wanda shi ma yana mana bayani dai akan lokutan sallah insha Allah wannan ba sai da agogo ba za ka iya gane lokutan sallah kamar yadda shari'a ta daga yadda muke karatun nan za ka gane yaushe ne lokacin sallar kaza yaushe ne lokacin sallar kaza an fahimci maganar to wannan dan kenan daga hadisai da suke magana akan lokutan sallah wanda wannan littafi kamar yadda yake dai na masallaci ne ko ya kamata ya mallake shi a gida saboda ka dinga muraja'a kana bin ka gane abu ko da wutaran Allah zai kai ka domin wannan hadisai da kuke ji mazala ya dora mana nauyi ya dora kowa a cikin mu nan annabi yace ballighu anni walau aya duk sanda kuka ji wani abu an ce na fade shi ko aya ɗaya ne ka gane to ka gaya wani kai ma ka sanar da mu annabi ne ya umarce mu zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato a nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha فأداها كما سمعها ورب مبلغ أو آمن سامع من ذلك يكي تيوى ألا يحكك رايوا دا زوتيا دا رن متمن دا يجي حديثي دا أكا تي نافدا يكي يشي يحد تيشي سنن يقاون ومن أكا ساموان دا يجي دا قبايا ما يافوان دا يهل تدرس ما كي يأبو دا أي كيلشي ka iya samu kada ka zo makarantar ka jaje shi ka gaya wani shi yayi aiki da shi sama da kai kaga ladan dai kana da shi kai ba kai aiki da abun ba ma amma ka sanar da wani har kuma yayi aiki da shi sama da kai to samun irin wannan tafan na masallaci yana da kyau ko da mutum bai zo da nasa ba amma ka samu kuma kana da shi a gida kana bin maganar dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan da wani abu ya zo kai ma ka kafa hujja da shi kace annabi ya ce kaza gashi a littafi akwai wani bawan Allah dattijo ne Allah ya yi masa rahama Allah ya ji kansa ya rasu, Balarabe ne tumin ƙasar Saudiya. Ya zo makaranta irin wannan, sai ya ji hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu suna da sauƙin faɗa a harshe, suna da nauyi in aka ɗora su a cikin ranar alkiyama. Sannan sarki Rahman yana son ya ji bawansa yana karanta su. Su ne mai sai manzo Allah ya ce Allah yana son ka ji bawansa yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Su ne kalmomi guda biyu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, suna da sauƙin faɗa a harshe, yanzu kowa zai iya faɗansu. Sannan ladansu kuma ka kai kansu keli nauyi ne da su. Sannan Allah Rahman yana son ya ji kana faɗa. Wannan mutumin ya haddace ya ce sake gaya mun liman, ya sake gaya mun don dattijo ne, ka san hadda za ta yi ɗan wahala. Ya ce sake gaya mun, ya sake gaya masa, ya ce ga abin da manzon Allah ya ce. Ya ce to in Allah ya da za a dinga. Tun daga ranar da ya tashi ya koma gida ya samu iyalinsa, yana zuwa gidan sai ya tara matarsa da 'ya'yansa, sai yake cewa qala rasulullah, manzon Allah ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu suna da sauƙin faɗa a harshe, suna da nauyi a sikeli, kuma sarki Rahman yana son ya ji bawa yana faɗa. Sai yake musu su ne subhanallahi bihamdihi subhanallahi al-azim. Ku dinga faɗa. Ya koya wa matarsa, ya koya wa 'ya'yansa. Da gari ya waye, ya zo masallaci sallar asuba, da ya sallah wanda yake gemansa, wanda yake mutanen da suke gefen damarsa da hagu, sai ya ce kun san wani abu, baran muku wata bishara. Qala rasulullahi, manzo Allah ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa, masu nauyi a sikeli, Allah Rahman yana son ya ji su, su ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ku dinga yin su. Da ya fita aiki ma'aikaci ne, duk da dattijo ne bai ritaya ba, yana zuwa wajen aikinsa, sai ya tara mutanen ofis ya ce ga wata bishara mai tsada, manzon Allah ya ce akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa, masu nauyi a kan sikeli, kuma sarki Rahman yana son su, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ku dinga yin su. Duk inda ya gani ko bai san ka ba sai ya tsaya ma kullum abin da yake kenan. Kaga yana yaɗa me hadisin manzon Allah, in aka yi sa'a wanda suka yi duk yana da kamar shi. Ana nan sai rashin lafiya ya kama shi, iyalansa suka ɗauke shi aka yi rangaranga asibiti, ya fita daga hayyacinsa ya shiga koma, an kai shi ICU al-inaya al-murakkaza, an shigar da shi ɗakin da ba a barin kowa ya shiga. Baya likita ya je kansa sai ga ya buɗe ido, yana buɗe ido sai ya kira iyalinsa sai ku zo, gashi ya buɗe ido ya dawo hayyacinsa. Da yake cewa wane ne ka yace shi likita ne? Yace likita qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce akwai kalmomi guda biyu suna da sauƙin faɗa a harshe, suna da nauyi a sikeli, kuma sarki Rahman yana son su, subhanallahi bihamdihi subhanallahi al-azim. Ka dinga faɗa likita, sai Allah ya zare ransa. Wa'innan irin ku duk abin da ka ji mai fa'ida ne ka sanar da mutane. Manzon Allah ya ce kaza, ka gaya mutane. Saboda annabi ya ce mai yiwa wanda za a gayawa ya fi ka amfani da abin, kuma dai kana da lada tun da kai ne ka sanar da shi. Addalu alal khairi ka fa'ili, an gane ai. To duk shi sa manzo Allah ya ɗora mana nauyi, ya ce ballighu anni walau aya. To haka ku dinga kiyaye irin waɗannan, domin in ka tashi faɗa kuma ka faɗe shi inda annabi ya faɗa, ba a canja annabi magana, ba a canjawa. Yadda ya faɗa haka za ka faɗa. An fahimci maganar? Don kakkai kuskure ka ce manzo Allah ya ce kuma ka faɗa abin da ba shi ya ce ba, wannan kuma kuskure ne. Shi yasa ka samu littafin kana da shi a gida. Ga abin da annabi ya ce, har ma ga shi a littafin. An fahimci magana. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa ya zama cewa abin da muke faɗa ya zama daidai. Allah ka ba mu ikon kwaikwayon.